بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبود وجاء سبت الله سبحانه وتعالى ديساك حد أمعان وسافيات أصبر بقي قوة ربيع الأول هجر منذ صلى الله عليه وسلم نبود آدد له دل ثلاثين دهدو wanda take daidai da 19 ga watan 1 a shekara ta 2013 kuma yau zamu ci gaba da darasin mu na 17 kenan insha Allah a littafin al-Furqan bayna awliya'ir rahman wa awliya'ish shaitan na Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah. Makon da ya gabata mun fara sharhin da ko mun fara karanta abinda Malam Salih Ali Sheikh ya rubuta mana ta'liqin sa a karkashin abinda malamin ya faɗa a saman littafi, kuma bamu karasa ba. Na ce mani da zan duba in ba wasu abubuwa manya sai mu tsallake shi, to amma na ga akwai abin da yake buƙatar a ce mun bi ta kansa ɗin, ba da fi mu haƙuri mu karanta shi ko da zai ci darasin yau ɗin sai mu gama kuma mu koma inda sabon fasali yake, wato inda yake ummatu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi hadh-dhalimu wal muqtasidu was-sabiqu. Kafin mu je nan ɗin, dama a baya shi Malam Ibn Taymiyyah ya bayyana mana wasu abubuwa da suke da alaka cewa, na farko, Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya waliyan Allah ba matakinsu ɗaya ba wajen daraja, sun bambanta, wani waliyin ya fi wani waliyin, kamar yadda annabawa ba matsayinsu ɗaya ba, wasu annabawan sun fi wasu annabawan, hakanan wasu manzannin sun fi wasu manzannin, kuma gwargwadon yadda mutum ikhlasinsa ya fi yawa tsakaninsa da Ubangiji wajen mu'amalar da yake da Ubangiji, to gwargwadon walittakarsa. Hatta a cikin annabawa da manzannin ya raba su kashi biyu, akwai wato annabin da yake an sa shi manzo ne bawa, wanda duk abin da yake aikatawa yana aikatawa ne gwargwadon umarnin Allah subhanahu wa ta'ala, to wannan da bambanci tsakaninsa da wanda yake annabi ne sarki. Har muka karanta wasu ayoyi gwargwadon misalin da ya kawo mana dangane da abin annabi sallallahu alaihi wasallama, shi kana abdan wa rasulan, ko amma akwai annabawa kamar annabi Dawud da Sulaiman da annabi Yusuf, su annabawa ne kuma sun yi mulki. Don haka shi ne ya nuna mana cewa a duk wanda yake abdan ne wa rasulan, bawa ne kuma manzo, to darajarsa ta fi annabin da yake annabi ne wanda ya sarauta. Saboda shi bawa kuma manzo, hatta abin da ya shafi gudanar da dukiya baya yin komai sai da umarnin Allah. Dukiyar ganima sai da aka gaya masa ga yadda zai raba, dukiyar fai'i sai da aka gaya masa ga yadda zai raba, har ya bayyana cewa innama ana qasimu, ni fa mai rabawa ne, Allah ne yake cewa ga inda za a bayar. Kaga mai mulki kuwa, annabi mai mulki, shi kuwa an ba shi dama aka ce yayi abin da ya ga dama, ba za a yi masa hisabi ba, famnun au amsik bighairi hisab, haka aka gaya masa ko annabi Sulaiman, ma'ana kai baiwa ga wanda ka so, ko kuma ka rike karka bayar, wannan duk abin da ka ga dama kai babu hisabi, ba za a kama ka da laifi ba. Kun ga tunda an bashi damar yayi abin da ya ga dama, damar shi wai abin da ya ga dama nan ba tare da wai yayi laifi bane fa, don haka darajar sa bata kai wanda shi kuma kullun so yake sami yardar Allah sai abin da Allah yarda zai yi ba. Kun fahimci abin nan? Yau bambancin, to haka darajar walittaka take, tunda annabawa da manzanni ba matsayinsu ɗaya ba a tsakaninsu da juna, to haka nan walittaka, waliyi wani bai kai wani ba, wani kuma ya fi wani, ma'ana dai gwargwadon yadda zuciyar ta tafi ga hidimar Allah, tunanin Ubangiji, tsoron Ubangiji, abin da Allah ya yarda da shi, shi kaɗai zai aikata, to wanda yake da wannan matsayin a walittakarsa ta fi wanda waliyin ne amma kuma shi bai kai ga irin wannan abun ba. Shi ne ka samu na su biyu, cewa akwai as-sabiquna ko al-muqarrabun, akwai kuma ashabul yamini. To ashabul yamini su ne ƙasa da al-muqarrabun, yawa akwai kuma waɗanda ba waɗannan ba a cikin kasan da Allah maɗauki ba mu labari cewa ya ba su gadin littafi. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. تو أتكين وأن waɗanda aka baiwa gadan littafi wato alqur'ani kashi uku kamar da Allah madauki ya faɗa a cikin bayin sa waɗanda ya zaba ya bada littafin sa da haddace shi da aiki da shi ga nau'in mutane uku a cikin su akwai wanda ya zalunci kansa a cikin su kuma akwai matsakaici wanda ya tsira baya aikata abubuwan laifi kuma yana yin gurgurdan abin da zai iya nada ga Allah subhanahu wataala akwai kuma wanda yake sama yake ya tsere masu tsere ne wajen yin abin da Allah madaukaki ya yarda da su to malam ibn timiya ya gaya mana a baya cewa waliyye ana samun su ne a kashi na biyun karshen nan banda na farko az-zalimu li nafsihi ba waliyyi bane musulmi ne mai imani amma ba a sa cikin waliyye saboda yana wasu laifuffuka mun fahimci wannan wanda ya cancanci zama wali shine ko dai wannan al-muqtasidin to wannan muqtasidin su ne ake ce ma ashabul yamin ko kuma as-sabiquna waɗannan kuma su ne al-muqarrabun naji mun fahimci inda ya dosa to shine har ya kawo mu ga maganar da ya makaranta hadisin man adali waliyan yadda darajar mutum take zama ƙari akan farilla to a ƙara da nafilfili har da inda ya gama da wannan zancen ya zo mana inda yake mana magana akan bambancin abdin rasul da kuma wanda yake nabiyin malik shi muka tsaya akan sa ko yawwa to shine sai yake cewa lihada nan ne na mutashi haka ne yawwa yace lihada ikhtalafa as-sahabatu ridwanullahi alaihim don haka ne ma sahabbai radiyallahu anhum suka saba tsakanin su kama zakara laka kamar yadda shi ibnu sumaya ambata maka anna asah qawlayil ulama'i cewa mafi ingancin maganganun malamai guda biyu wato sabanin da malamai suka yi cikin ra'ayi guda biyu wanda yafi inganci anna shine waliyal amri shugaban al'umma wal imama kuma wato dai imamin mutane ya tasarrafu fil mali bima fihi al maslahatu diniyatu wato wajen gudanar da dukiyar da yake mulki akanta shugaban al'umma wanda akwai dukiyar al'umma a hannunsa yana kula da ita malamai sun saba hatta tun zamanin sahabbai shin tasarrufin da mutum zai an ce tasarrufi kashe dukiya yadda zai gudanar da dukiya yawwa wajen dukiyar nan zai yi ne bima fihi al maslahatu diniya da abinda gurgurdan yadda maslahar addini take ciki haifu amara Allahu jalla wa ala inda Allah madaukaki ya umarni mun gane ma'ana wasu malamai suka ce shugaban al'umma wanda yake akwai dukiyar al'umma a hannunsa shine jagoran al'umma menene wajibinsa dangane da gudanar da dukiyar nan shin zai yi abin da ya ga dama ne da ita an halatta masa ko kuwa ba zai motsa ba sai da abin da nassi yace ayi abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi ko abin da Allah ya faɗa a Qur'ani shi kawai zai aiki da shi wajen gudanar da dukiya ma'ana shi ma zai zama wajibinsa zai zama kaman abdur rasulan ne mun gane ai ko kuwa zai zama ne kaman nabiyin malikan ma'ana wanda aka ba da dama yayi istihadi ya sa ta inda ya fahimta wani shine kaulin guda biyu tun zamanin sahabbai sun saba akan wannan wasu su ce a'a duk wanda yake misali a ce khalifa khalifan al'ummar musulmi ga dukiyar al'umma yaya zai gudanar da ita zai gudanar da ita ne irin yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya saba yi a matsayin sa cewa shi bawa ne manzo dama ba shi da wani abu a ciki kawai sai inda aka ce bayar ku duba ku gani fa yanzu zan ba da misali don ku gane sosai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ai an gaya masa in an yi yaƙi an samu ganima ya za a raba ko ba shiru akai ba yana nan nassi ne a cikin alqur'ani cewa annama ganimtu fa anna lillahi khumsuhu walil rasuli walil dhil qurba wal yatama wal masaki wabn as-sabil mu ai mun ji wannan ko Allah madauki ne ya masa ga yadda za a yi a raba ta kashi biyar kashin farko lillahi wa rasulihi to a ciki ne haƙin ahlul bait da komai yake sauran arba da miskinai da fakirai da sauran su kamar da muka ji an faɗa kaga wannan ai nassi ne Allah ne ya masa ga yadda za ka yi shine sai yake cewa to ai shi dama mai rabo ne ma'ana kawai dauka yake ya mika shi ma'anar rabon ya dauka ya mika ne inda aka ce yayi saboda shi cikakken bawa ne cikakken manzo ne ba shi da komai na ra'ayinsa cikin me zai sai abin da Allah ya ce masa yawwa kaga zakka me Allah madauke shi dangane da zakka انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب
har zuwa ƙarshe shi ma aka gaya masa sun fi mutum takwas ko dangi takwas ga inda za a sa zakka kage shi ma ba an bar masa kofar in ka tara zakka kai abin da ka ga dama da ita bane saboda me shi abdun ne rasulun abdur rasulun yukhlisu a'malahu kullaha lillahi tabaaraka wa ta'ala ma'ana komai nasa motsinsa da bakinsa komai da aikinsa abinda zai yi shine me abinda Allah madaukaki yace ayi shi bashi da wani istihadi nasa ina fatan mun gane wannan amma ɗaya gefen in aka ce wannan bawa annabi ne kuma mai sarauta an bashi damar yayi tunanin maslahar addini inda yaga ya kamata kuma zai iya istihadin sa ya bayewa wanda yaga dama dukiya ya hana wanda yaga dama kamar yadda annabi Sulaiman aka ga masa inda to shine sahabbai suka yi sabani wajen fahimtar wannan shin idan mutum khalifa ne tunda yanzu an gama zancen annabawa tunda annabawa sun kare daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba wani annabi ballantana a sashi a ajin abdur rasulun ko kuma a sashi a ajin nabiyin malikin ko yawa yanzu khalifan mutane shugaba ne jagora ne al'umma take karkashin sa kuma akwai dukiya shi wanne irin abu zai yi shi ma zai saurara ne ba zai komai ba sai da nassi ko kuwa zai istihadi gurgudan abin da yake dama kun fahimci tambayar to wasu sahabban suka faɗi wancan wasu kuma suka faɗi wannan yawa to shine ya faɗi na farko sai yake cewa wal qawlul akhar dayan kuma ra'ayi na biyu mun ji na farkon aiko shine ya zama cewa ba abin da zai saida abin da maslahar addini da kuma inda aka umarce shi wannan kuma na biyu li ahli al-ilmi anna waliy al-amr yatasarrafu fi al-mal haythu yanzuru huwa al-maslahatu fihi ma'ana yayi gudanar da dukiyar nan ya batar da ita wato inda shi yake ganin inda maslahar take ai akwai bambanci a inda aka yi maka nassin ga maslaha da kuma inda aka ce kai ka duba inda maslaha take kowa san wannan bambanci yawa in aka ce ga inda aka ce maka inda maslaha take ma'ana baka da komai sai abin da nassi ya ce in ku aka ce kai aka ba wa dama ka duba inda maslaha take kai to nan an baka dama kaga wancan na farko ra'ayin menene abdur rasul nan kuma bangaren me nabiyin malik yawa ana fahimta kenan to shine sai yake cewa a ya an yanzura huwa a yanzur haythu yanzuru huwa al maslahatu fihi fima yata'allaqu lima fihi al masalih wal mafasid cikin abin da yake akwai maslaha akwai barna ai dama mutum zai duba ne sai ya yi maslaha ya bar barna ko ba zai aikata barna ba dama ba zai aikata abin da aka haramta masa ba zai yi cikin abin da ya halatta din istihadi zai yi min qismatil fai'i wajen raba dukiyar da aka samu ta fai'i menene fai'i yau ba tare da yaƙi ba dukiyar da aka samu ta kafirai ta shigo hannun musulmi ba tare da yaƙi ba ko an je yaƙin suka gudu suka batta aka kwashe yauwa wadda aka yi yaƙi sannan aka same ta ita ake ce ma ganima yauwa to yace min qismatil fai'i wa nahwi dhalika yace wala yalzamu lahu ruju'u li ahli al-ilmi ba wajibi bane gare shi ya koma ya kira malamai ya ce to malamai mai Allah ya ce mu yi da dukiya an bashi damar yayi abin da ya fahimta yadda shi ya ga maslahar take mun fahimci abin wala lima yushawaru fihi ba kuma lalle wajibi sai ya koma zuwa ga abin da ake bashi shawara ba zai iya yin abu gaban kansa ya sa dukiyar inda ya fahimta bal bima yanzuru fihi an bashi dama ya duba abin da ya ga dama yayi da ita wannan shine kauli na biyu ko mun fahimci zan san dukkan wannan maganganun guda biyu ba wanda yake barna mun gane duka daidai ne ma'ana a cikin sahabbai akwai wanda suka faɗi wancan shine wajibin shugaba a cikin sahabbai kuma akwai wanda suka faɗi wannan shine wajibin shugaba ba a dora masa wancan abun ba yawa an bashi dama yayi gurgudan yadda ya fahimta wajen raba dukiya ya bai wannan ya hana wannan in ya samu dama yawa ko ya wancan ko kuma ya bi kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ya aikata a matsayin sa na abdan rasula sai shi wa shaykhul islam basata hadhihi al mas'alata tawilan Ibn Shamiya ya bude wannan mas'alar ya tattauna akan ta tattaunawa mai tsawo fi kitabihi al-littafin sa mai suna Minhaj Ahli Sunnah An-Nabawiyya wannan ba ahli din da ya fada ne haka da baki asalin littafin sunan sa Minhaj Sunnah An-Nabawiyya yawa sai ce lamma dhakara ta'na ar-rafidati fi Uthman yayin da yazo kan sukan da yan shi'a suke wa Sayyidina Uthman ibn Affan رضي الله تعالى عنه وأنه تصرف في الأموال كيف شاء سنة شواوي ياي أمباني لدوك يا يد قدامه أي من سن إسر سيدنا أثمان كو كو من جوتا لكن من سن إلينا فالكوشيني خليفة من ذا الله صلى الله عليه وسلم أنا نأخو باي رسول من ذا صلى الله عليه وسلم خليفة نفالكوشيني أبو بكر باي ينسى عمر باي عمر Uthman mun ji kuma sau da yawa dai muna ambata lokaci lokaci a darussa daban-daban yadda aka yi zaben kowanne yawa to sayyidina Uthman bayan Abu Bakar ya yi shekara biyun sa da dan watanni yan watanni ya rasu sai Umar wanda dama Abu Bakar ne ya zabe shi yayin nasi ya gaya wa mutane ya sa Uthman din ya rubuta takarda ya karanta wa mutane cewa shugabanku bayana shine Umar ibn Khattab Umar ya yi shekara 10 yana khalifa aka yi jihadi aka yada musulunci ya shiga inda ba a taba ma tsammani ba aka rusa daular Rumawa da daular Fursa ma'ana daular Iran da daular Rumawa Byzantine a lokacin nan da take Sham duk aka rusa su suka dawo karkashin musulunci duk zamanin Umar aka yi wannan bayan Umar da ya zo rasuwa shi kuma ya bada umarni ya kafa kwamitin mutum shida shi tsarin da ya bi kenan ya sa mutum shida wanda duk kun san su da Uthman da Aliyu da Talha da Zubair da Sa'ad ibn Abi Waqqas da Abdurrahman ibn Auf waɗannan mutum shida sai ya ce ku je ku duba a tsakaninku ku zaɓi wanda kuka ga ya dace ya zama shugaban al'ummar musulmi ga Abdullahi dan Umar ɗansa kenan ɗan gidan shi Sayyidina Umar mun san Abdullahi ibn Umar sai ya ce gashi nan ku nemi shawararsa saboda hankalinsa da iliminsa amma kar ku bashi bashi ban yadda a bashi shugabanci ba to suka je suka tattauna a tsakaninsu kuma daga ƙarshe dai kun san inda Abu ya kare Talha ya janye yace shi baya so Zubair ma ya janye yace baya so saura hudu ko yawa Sa'ad ibn Abi Waqqas shi ma ya janye yace baya so saura mutum nawa saura uku da Uthman da Ali da Abdurrahman bin Auf Abdurrahman bin Auf sai ce shi ma ya janye ya bar waɗannan mutum biyu kaga da saura Uthman saura Ali to ba a samu ɗaya daga cikin su wanda yace ya janye ya bar waɗayan ba sai ce to abinda za a yi yanzu shi zai je ya shawarci mutanen Madina gaba ɗaya abinda suka bada shawara wanda suka zaba to shi za a zo a sani ya tafi gida-gida ya bi mutanen Madina kwanansa uku bai bacci ba ya bi wannan gida ya nemi shawararsu ya bi wannan gida ya nemi shawararsu bai gaya wa kowa abin da ya yanke ba tunda dama irin wannan abu ba a zuwa kuma a tallace to na fito daga wannan gidan to ku kun ji jama'a ga inda aka yi a'a sai da ya tattara ra'ayoyin gaba daya sai ya zo ya tsaye da waɗannan mutum biyu a gabansa ga Uthman ga Ali radiyallahu anil jami' sai ya ce kai Uthman kai min alƙawari in na shugabantar da Ali a kanka ma'ana shi ra'ayin yana gunsa shi kadai an gaya masa waye zai zaba kuma bai gaya kowa ba sai da ya fara da su mutum biyu tukun amma su ma sai ya ɗauki ka'ida daga wurinsu kowa ya yarda da wannan zaben da mutanen Madina suka yi ba wai nasa bane zaben na jama'ar Madina ne yawa sai ce Uthman ya yarda da cewa in ya shugabantar da Ali a kansa zai yi mubaya'a Usman ya ce na yadda in ka ce mutanen Madina shi suka zaba na yadda ya juya kuma gun Ali ce kai ma ka yadda in na ce Uthman ne khalifa kai ma za ka yadda ya ce shi ma ya yadda ya ce to al'ummar Madina sun haɗu sun ce Uthman shi ne khalifa shi ke ne ya kama hannun Uthman ya ɗaga ya ce wannan shi ne yanzu khalifan musulmi shi ne shugaban al'ummar musulmi Aliyu radiyallahu anhu da hannunsa ya ɗauki hannunsa shi ma ya mubaya'a ga Uthman cewa na yadda kai ne shugaba suka fito salim alim kalau ba rikici mun fahimci wani abu yawa wanda kullum muna maimaita wannan zancen mukan yi ishara ga cewa wannan abin da ya auku shi kadai ya rusa kashin bayan mai aka da sunan shi'a domin wanda yake cewa Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu annabi ne ya nasi a kansa ya zai aida ba zai yadda da wannan zancen ba ko ba haka bane da sai Ali ce a wannan magana ma zance kuke ni da annabi yake ya bani nasi gashi sai ya fito da shi da sai ce gashi inda ya fada ni ne dan me zan yadda na hakura Abubakar na hakura Umar inda ina fada ni kamar a ce inda haka ne ko yace na hakura zamanin Abubakar na hakura zamanin Umar kuma yanzu ma ku min kaza bai fadi wannan ba saboda ya san babu nasi din Annabi sallallahu alaihi wasallam bai nasi akan sa ba don haka sai ya yadda kuma shine farkon bayan Abdurrahman bin Auf shine farkon wanda ya mubaya'a ga Uthman a matsayin yadda da shugabancin sa to ba wannan ne dai zancen mu ba Uthman ibn Affan akai masa mubaya a ijma'in musulmi baki daya tunda dama mutanen nan sun san shi suka zaba da safe ana komowa aka taru bayan sallar asuba aka yi wa mutane jawabi to ga abin da ake ciki shikenan kuma aka zo ya zauna a masallaci kowa zai ce masa mubaya kamar da aka saba to sai da ya shekara nawa shekara sa 12 duk yafi na bayan sa da dewa Abubakar 10 ai mu 2 da yan watanni ko yawa Umar kuma 10 to shi ko Uthman sai da shekara 12 kuma duk aikin musulunci ake ce ana ta yada addini to ba a samu matsala ba sai da dama al'umma ta ƙara yawa da ta ƙara yawa bayan larabawa na asali waɗanda suka zauna da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sahabban nan muhajiruna da ansar aka samu kuma wasu mutanen daban suka shigo addinin musulunci kar ku manta zamanin Umar an ci Farisa da yaƙi Farisa nan da aka ci su da yaƙi da gauran aqidun su wasu basu gama bari ba suka shigo a cikin su aka samu wanda a cikin masallaci sayyidina Umar yana salla bayan shekara 10 nan tasa ya shigo ya zare wuka ya tattaka masa ya kashe shi kuma ba musulmi bane ba majusi ne dan Iran ya kashe sayyidina Umar mun fahimci wannan zancen kaga kenan ashe al'ummar ta karu wasu al'ummomin daban wanda ba asalin cikin ta ba sun shigo cikin ta don haka za a samu tunani iri iri to a irin wannan mutanen da suke shigowa musulunci shine aka same wani bayahudi daga Yemen Abdullah ibn Saba shi ma yazo a matsayin ya musulunta ya shiga cikin musulmi ana al'amura da shi yaje nan yaje nan to shine a ƙarshen lamarin sayyidina Uthman aka fara jin sukan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga wannan sabon bayahudin da ya shigo musulunci sai fara cewa mu fa abun mun fara ganin ana fifita wasu abubuwa ana son kai ana diban dukiya ana ba dangin Uthman wannan fa ba daidai bane ya fara gutsuntso ma haka can ya fada ana ji dai kamar wani abu ne haka kamar ba zai dade ba ba komai zai bari ya bar Madina har ya tafi Kufa ya je Misra ya je wurare dai yana tallan wannan tunanin nasa har to anan shi ya fara kawo maganar cewa kai ai mu a addinin mu kafin wannan yana nufin addinin Yahudanci dama annabi baya mutuwa sai ya bar wasiyi annabi Musa da ya mutu annabi Yusha'u ya sa don haka dole ne ya zama kowanne annabi daga Allah shi ma ba zai mutu ba sai ya bar wasiyi shi ne fara kawo mutane wannan tunani sai ce ai ko dama kaga kenan Aliyu dama ya kamata a bari shi ya zo da wannan zancen farkon wanda ya zo da shi wannan shi ne bayahudin nan ya fara faɗin wannan sai fara yaɗa shi a hankali ya je nan ya faɗa har ya kama hankalin wasu mutane a wasu garuruwa to shi ne har a Misra ai samu magoya baya cewa Uthman ya fara kalmar zalunci aka fara zance ya fara fifita Banu Umayya danginsa yana ba su dukiya da matsayi ya manta sauran jama'a baya ba su to wannan zance ka san shi ita jita-jita yadda take yaduwa rududududu haka nan da nan har aka samu mutane daga Misra suka taho Madina aka zo juyin mulki aka zo da niyyar za a kashe Uthman muhajiruna da ansar suka zo suka hadu cewa ya za a yi muna nan a Madina a yi wannan irin abu sai na Uthman ya ce a'a shi bai halatta wa kowa ya fito da makami don ya yaƙi a kansa ba kowa ya zauna a gidansa in waɗannan mutanen Allah ya ƙaddara su ne ajalinsa su zo su same shi shi bai kira kowa a yaƙi ba a lokacin wasu mutane malamai suke cewa da Allah ya sa ya yi umarnin a yaƙi waɗannan mutane da an gama wannan abu da ba a yi abin da Allah maɗaukaki dai ya riga ya rubuta shi za a yi sai na Uthman ya hana kowa ya yi wannan tashin hankali mutanen nan suka shigo har gida sai da Uthman yana karanta alkur'ani suka kashe shi suka fita wannan shine farkon abin da ake kira juyin mulki a duniya a tarihin musulunci waɗanda suka yi shi kunje asalin su ga kuma wanda ya fara jefa musu irin wannan zance mu fahimci zancen to daga nan da aka shi Uthman daga cikin abubuwan da yake fada wanda yake da alaka da wannan tafin mukalli sauran abin da ya gudana mun san dama dangane da waye za a zaba khalifa shine wa tunda dama ga yadda akai a zaban shi Uthman ai mutum shidan nan da aka zaba wanda ya rage shine Aliyu da haka sauran musulmi ba wanda ya rigima ma aka ce shi kenan Aliyu duk mutanen Madina da Misra da sauran su inda aka samu matsala a Sham Sham anan Muawiya yake gwamna shekara sa 20 yana gwamna tun zamanin Umar ba wai Uthman ne ya sa shi ba dama can akwai yayansa sunan sa Yazid ibn Abi Sufyan wanda malamai suke cewa min aslahin nas yana cikin mutane masu tsoron Allah sosai kuma da masu sahabi ne Abubakar ya sa shi khalifa a abin nan ya sa shi a matsayin gwamna a garin Sham a kasar Sham area Sham kenan da ake cewa to da ya rasu shine Umar ya shi'atin daga dan uwansa bari a sa dan uwan nan nasa ya zama shine a madadin sa shine aka samu Muawiya mun fahimci zancan to a lokacin nan Muawiya yace shi to gaskiya labari ya iso musu ga yadda aka yi an kashe Sayyidina Uthman to basu yadda su bar abin ya tafi haka ba sai sun yi bincike su za su faɗi cewa lalle sai Sayyidina Aliyu kenan ko tun yanzu shine khalifa lalle ya kama waɗannan waɗanda suka kashe Uthman ai musu hukunci in an musu hukunci ko ga an yi kisasi kenan ko to yace su mutanen Sham za su zo su miƙa wuya ga Aliyu a matsayin sa na khalifa ko ga daga nan rikici ya fara tashi Aliyu kuma yake cewa abinda za mu yi shine ku bari mu kwantar da hankali idan har muka samu natsuwa lamarin mulkin nan ya tabbata to daga baya za mu kama waɗannan mutane sai a yi musu hukunci su Muawiya ba su yarda da wannan shi ma ya dage akan wannan abu har ya kai ga me aka zo aka yi yaki to wannan abin kyale shi ne nan zancen da yake da alaka da rasul shine menene ya jawo ake tuhumar Uthman da waɗannan al'amura har aka yi wancan dole me muke magana me ya kawo har aka yi waɗancan soke-soke aka riƙa zargin Uthman shin abinda Sayyidina Uthman ya yi na gudanar da dukiya da wannan irin tunani ya yi an yi ma'ana dama wajibi ne a kansa a matsayinsa na khalifa ya zama tasarrufinsa a dukiya irin na Abdul Rasulan zai yi ko kuwa irin na Nabiyin Malik zai yi kun fahimci me yanzu mun dawo kan da nasu yawa yadda in ka fahimci wannan abin za ka fahimci dalilin da yasa masu sukansa suka soke shi yawa to shine anan shine yake fadar shi malam Salih al-Shaikh yake cewa aidama ibnu taymiya a littafin sa minhajus sunna da yazo kan maganar yadda shi ibnu al-mutahhar al-hilli a darasin mu insha Allah na minhajus sunna zamu zo kan maganar inda yake tuhumar Uthman yana cewa ai sun bar Uthman yayi kace-kace da dukiyar mutane ya raba yan uwansa yasa shugabanci da sauransu suka yi ta yin abin da suka ga dama wanda har ya jawo akai abin da akai to shin ibnu taymiya ya zo tattauna wai wannan maganan ma da in shi a suke sukan Uthman shin tana da guri tana da bigire tana da gurbi tana da asalin da har za a soki khalifa a kanta ko kuma za a bata da asali mun gane sai koma da abin can gaba ɗaya tun zamanin sahabbai shin ya sahabban ma suka fahimci wannan matsala ka san in dai kana zo sau dama ka tattauna mas'ala to ka koma qur'ani ka koma hadisai kuma ka dauko fahimta sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko yawa ga abin da muka gani a qur'ani yadda Allah madaukaki ya umarci annabawansa da manzanninsa wasu an ba su dama su yi abin da suke so wajen gudanar da mulki da dukiya duk wanda suka bawa ba zalunci suke ba in ya jawo wani ya bashi dukiya ta gwamnati ya bashi kyauta ya taimakawa wannan yayi wannan duk ba laifi yayi ba an bashi dama a matsayin sa na nabiyin mene malik annabi ne sarki amma manzo fa shi an kaddara masa komai ga inda zai sa shi saboda shi cikakken bawan Allah ne ba a nufin kuma su wadancan su ma ba bayin Allah bane amma ana nufin su aikin su gaba ɗayan su ba sa komai ba sa motsi ba sa cewa ba sa aikatawa sai abinda Allah yake so shi ko wannan din kun ga shi ma izinin yana aikata abinda Allah yake son ne amma Allah ne ba shi dama yayi wancan din shi ba mun gane wannan aiko yawa to shine suke zancan shin wanda yazo wanda ba annabi ba ba manzo ba wanne aji zai yi wanne layi zai bi wancan gefan abdur rasul zai tsara zai gudanar da dukiya ko ku zai gudanar da tane zai gudanar da ita ne a tsari irin na annabi sarki yanzu ina so in gane kun fahimci abin yauwa to shine sai yake ba mu labarin shi ibn jami'a ya tattauna wannan matsalar a cikin littafin sa minhajus sunna a yayin da ya ambaci sukan da shi a suka yi wa Uthman radiyallahu anhu wa annahu tasarrafa fil amwali kayfa sha'a cewa yayi abin da ya ga dama da dukiya yace qala shaykhul islam hunaka ma hasiluhu ibn jami'a ya fadi maganar da adunkule yadda take gata in an ce qala ma hasiluhu ma'ana ya fadi abin da ni gashi bari in ga muku ita yadda na fahimce ta shine ma hasiluhu adunkule dai a takeice ga yadda take ba yana nufin ya dauko lafazin ibn jami'a bin yawa shine ma'anin ma hasiluhu ما إن مفعول بهن سنة حاصل ونكما إن أهل العلم للي ما أبو تعلمي واتوما لمي في مسألة تصرف الوالي دنجنة مسألة قمنا كوشو قبا كومي شو قبن سيدي يد ذي في المال دنجنة دوكيا إلي يد ذي قدانة دوكيا الأمة صحبي سنسابا قوما لمي سنسابا على قوليني أكن قولي بيو رأي بيوني da malamai suke da shi akan mas'alar na farko yace minhum man yaqulu a cikin malaman akwai wanda yake cewa ya akhuduna bima alayhi al-abdu ar-rasul shugaba ko khalifa ko gwamnatin mutane wanda da dukiya a hannunsa abinda zai yi shine yayi tsari ya bi tsari irin na abdu ar-rasul ma'ana ba zai komai ba sai da tambayar malamai duk abin da zai yi shi to mai Allah ya ce mu yi da wannan dukiya sai su ce masa to nan kaza zaka yi nan kaza zaka yi in an samu ganima ga yadda za a raba an samu fa'i ga yadda za a raba kowanne khalifa haka zai yi muna fahimta fala yad'una almala don haka masu shugabancin nan ba za su sanya dukiya ba illa fima amara Allah bihi ash-shar'u ko a illa fima amara Allah bihi fi ash-shar'i sai da abinda ko cikin abinda Allah madauki ya umarni da shi a cikin shari'a cewa ayi kaza kuma ayi kaza ko da ya shafi rayuwar duniya ne ko rayuwar addini lokacin jihadi za a hada kaza a kada kaza yadda za a gudanar da rayuwar mutane a mutane a gida musu a gina musu abinda zai gudanar da rayuwarsu ta fuskoki da yawa shi ma gashi ne yace wa idza lam yakun thamma amrun in ya zama babu wani wannan ba thumma bane thamma ne mana in a can din dama babu wani amrun wa nahyun babu umarni babu hani fi khususihi dangane da abin da shugaban yake so yayi wa ta'arradat lahu almaslahatu kuma sai ga maslaha ta bijiro ayi aiki da ita ma'ana a sa wannan dukiya a wani abin da yake maslaha ne ta al'umma fa inna alayhi an yushawira fi wad'il mali to wajibin sa ya nemi shawarar malamai akan yanzu wannan gunya zai yi kun fahimci zancen nan ma'ana asalin dukiyar da zai da ita shine ya duba me Allah ya ce ayi duk yaje ya aikata abin da Allah ya ce ayi ya ce ayi kaza aje ayi wajen zakka ne a fidda ita gu kaza wajen fai'i ne ga yadda za a yi wajen yadda za a yi menene tsarin gudanar da rayuwar jama'a shi ma a gina wannan a gina asibiti a yi titi a yi waye duka gashi misali inda kuma babu umarni babu hani sai ga shugaba yana sanye wani abu to me zai yi suka ce to wajibi ya shawarci malamai yace yanzu wannan gun ya halatta ai ko bai halatta ba kuma shi wannan saboda me shi anan matakin sa a gefan abdur rasulin yake duk abin da zai yi sai da umarnin shari'a mun gane wannan wannan shine ra'ayi daya na ra'ayi na farko na malamai to shine sai yake cewa wa ta'arradat lahu almas'ala lahu almaslahatu yace fa inna alayhi an yushawira fi wad'il mal wa yace wa ala hadha siratu abi bakrin wa umara فانهما لم يجتهدوا في المال يشي wannan ita ce hanyar Abubakar da Umar ita su mutum biyun nan haka suka zaba haka suka gudanar duk abin da suka yi na dukiya to suna tambaya ne sai su tara sahabbai su ce to ya kuke ganin zamu mu yi kaza ko kuma bar kaza cikin abin da ba a samu nasi ba kenan mun fahimci wannan in ko da nasi to dama da nasin suke aiki wannan sun bi hanya irin ta wace ta abdur rasulun kamar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya saba domin dama ba su dade da rabuwa da shi ba mun fahimci wannan yawa ra'ayin farko kenan thaniyan ra'ayi na biyu shafi na gaba yace wal qawlul akhar ra'ayi dayan ma'ana dayan ra'ayin kuwa shine anna waliyal amri cewa shugaban al'umma khalifa jagoran su lahu yana da dama an ya'khudha bisiratin nabiyil maliki cewa yana da dama ya tafi akan tsari irin na annabi sarki ma'ana ba lalle ya zama ya bi tsarin wa abdur rasulin ba yanzu duk an fahimci yadda abin yi ko fayatasarrafu fil mali kaifa sha'a an bashi dama yayi abin da yaso da dukiya bima yarahu fihi al maslaha gurgudan abin da shi yake ganin nan maslaha take walau kana fihi muhabatun li ba'd ahlihi wa aqaribihi koda akwai wani fifiko da so da fifita juna da fifita ƴan uwansa wato ahalinsa da kuma danginsa na jini koda yayi wannan to a shar'ance bai yi laifi ba duk wannan abun ra'ayin malamai ne haka suka karanta mun fahimci abun koye wancan koye wannan dan haka kenan in yayi wannan ma ashe bai zalunci ba wanda zai sa ai masa juyin mulki mun fahimci abun saboda me yayi in yayi wannan ya bi sunnar wancan sunnar annabi ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a matsayinsa na abdur rasulun kuma akwai wasu abin nan wanda suka yi irin wannan yawa nan kuma in ya bi wannan shi kuma ya bi hanya sai ta shi ma annabi sarki kaga kenan babu zancen an saba wa Allah a cikin kowanne yawa to shine sai yake cewa qala har ibnu timiya yace wa ala hadha yukharraju fi'lu uthman a wannan tsarin za ku fassara shine ma'anar yukharraju sannan za a fitar da ma'anar fi'lu uthman aikin da uthman yi abinda uthman din nan yayi in za ka yi wa Uthman radiyallahu anhu kyakkyawan zato a wani aji za ka sa aikin da ya yi sai ka sa shi a wannan ajin cewa duk da haka abin nan da ya yi daidai ya yi wannan fa yana bi ne yana bayani ne a kan in ma Uthman ya yi waɗannan abubuwa ne mun gane abin? Yawwa sai ya ce wa fi'lu Muawiya haka nan aikin da Muawiya ya yi shi ma irin wannan ya yi ya ce wa huma Uthman kuma su ɗin meye matsayinsu a musulunci yace na farko Uthman shine ahlul khulafa'ir rashidin dai ne fa daga cikin khalifofi shiyayyun nan walam yukhatti'hu ahad min ahli sunnati fi fi'lihi babu wani malamin ahli sunna da yace Uthman yayi kuskure akan wannan mun gane wannan ashe abin da yayi daidai ne yawa fi tasarrufihi fil mali wajen abin da yayi gudanar da dukiya akai yace wa inna ma khatta'ahu dhullal amma batattu sune suka kuskurantar da shi suka ce yayi kuskure ba abdullalu bane dullalu ne dadun ce ba zalum ba masu ji ne daga bakin malamin sai suka ji kaman va ya fada amma bad ne wadhalika wancan dayan kuma waye shine muawiyatu khairu mulikil muslimin wanda ana zancen sarakuna wanda ba wai sun bi tsarin khilafa ba sun bi tsarin sarauta to a cikin sarakuna wanda suka yi mulki na sarauta babu wanda ya kai shi waje alheri da kuma bin abin da yake daidai da adalci da san al'umma ba a samu irin sa ba duk tarihi yawa masu ra'ayin shi ne suka gurbatawa mutane tunanin su har zaka ji wasu mutane suna kyamar ambaci Muawiya yayi kaza har wani ma jin yake a zuciyarsa ba zai ce radiyallahu anhu ba wannan fitina ce ga duk wanda yake daukar irin wannan abu wani tafai da malamai suka rubuta wata insha Allah mun zo kansa a cikin minhajus sunna zan zo mana da wasu daga cikin littafin insha Allah kwatuna mun zamu karanta kar mu manta wata rana na shagaya mana wannan kissar ta Sufyan al-Thawri ko wata ran wani yana fifita Umar ibn Abdul Aziz akan Muawiya yana cewa ai Umar ibn Abdul Aziz ya fi Muawiya shine abin nan Sufyan yake cewa kai bawon Allah ka mai da hankalinka kurar da ta shiga hancin Muawiya a lokacin da ya jihadi tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace wallahi ta fi Umar ibn Abdul Aziz wannan kurar kawai ta cikin hancinsa ba ma za ka hada ta da wanda ake ce Umar ibn Abdul Aziz tare da cewa Umar ibn Abdul Aziz yana cikin manyan khalifofi yana cikin manyan kuma masu adalci a mulki cito amma wanda ya zauna fa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rubuta masa wahayi yana cikin kutabul wahayi Muawiya waɗanda suke rubuta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wahayi kuma sannan sirikinsa ne har yanzu yau yana auren kanwarsa Ummu Habiba dan haka dan me mutun zai fadi irin wannan kuma sannan ya zauna da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an yi jihadin nan da shi duk abubuwan da aka yi da yaƙe-yaƙen da aka yi bayan fatuhu maka duk da shi aka yi yanzu wanda zai je yaƙi tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kamar da wannan ya fada din Sufyan kura ta shiga hancinsa saboda jihadi tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam bai taɓa waigowa ya ce kai wannan mutumin ku fidda shi mutumin banza bane annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasu yana yarda da shi kamar da yadda da sauran sahabbai amma saboda kasancewar waɗansu abubuwa da suka faru na tarihi kuma da yadda aka gurbata su a rubuce-rubucen orientalist da suka rubuta littafan da ake koyarwa da mutane tarihi na musulunci sai zama mutane suna nema su yi soke-soke har aka samu ma daga cikin waɗanda suka yi rubutu a cikin ahli sunna ana samun wanda in suna ba da misalin waɗanda mulkin da za a soka suna sokan irin su Muawiya musamman waɗanda suka tasirantu da siyasa masu ra'ayin gurguzu-gurguzun nan daga cikin musulmi su rubuta maganganu da har suka taɓa Muawiya wai shi ne ya kafa tsari irin na mulukiya tsarin mulukiyan waye ce ba daidai bane a shar'ance babu nassi akan cewa ba daidai bane babu nassi daga Qur'ani daga sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ce tsarin mulukiya ga inda aka haramta shi babu shi amma su Sayyid Qutb da suka fara rubuce-rubucen su yana da littafi mai suna Al-Adalatu Al-Ijtima'iyya suna cikin waɗanda suka fara sukan Muawiya dan yana cikin bal shi har Uthman ya taba shi dai wannan mai littafin fi zilalil Qur'ani da ake ta karantawa to Allah dai sauki yana da kyau daliban ilimi su mai da hankali su san me suke karantawa in an zo kan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba mun ce sahabbai ma'asumai bane amma mutum ya san me zai faɗa akan waɗannan bayin Allah da annabin Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ake ma wahayi ya zauna cikin su ya ji me suke yi kuma ya mutu bai taba gaya mana cewa su mutanen banza bane kaga duk wanda ya soke su ko dai ya soki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a tunanin sa ko ba haka bane kamar kana cewa ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya zauna da mutanen nan sun ha'ince shi munafikai ne algungumai lalatattun mutane amma shi bai gane ba saboda ba shi da wayo zaka tuhumi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da wannan abu sai kai ne mai wayo a zamanin yanzu zaka zo ka ce ai wane yayi kaza zaka lissafa kafa wata kotu kai musu hukunci ya kamata mutum ya girmama Allah ya girmama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba a ce sahabbai ma'asumai bane ai sun yi laifuffuka amma laifin da suka yi gaba ɗaya a ƙarshe Allah ya ba mu labarin ya gafarta musu kuma ƴan aljanna ne Allah baya yadda da mutumin da ya san zai zo ya ridda tunda yace laqad radiyallahu anil mu'minin ba zai yi a cikin su kuma a samu wanda ya yi ridda ya mutu ba a musulunci ba mun fahimci wani abu to abinda Allah ya yadda da shi in baka yadda da shi ba to da wa kake fito na fito da wanda ya faɗi wannan magana shi yasa malamai suka kalli wannan lafazi a matsayin cewa duk wanda ya kafirta sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to kafiri ne kat an ya fita daga addinin musulunci Allah ma dauke soje na'am me kike cewa na'am
to sai an dama wannan shi ake rufe a cikin tarihin sallallahu
alaihi wasallam tarihin sahabbai kore musamman jami'o'i da turanci islamic studies kwanan da gaske sosai eh dama shi yasa yanzu ake faɗakar da mutane ai mutum ya sani duk abin da zai dauka na tarihi muna da littafan mu na musulunci da suka gaya mana tarihin waɗannan bayin Allah eh ai na sha bayani kuma ina jin na yanzu anan ina jin duk akwai in an ce orientalist ina jin ba za a rasa wanda ya sani ba ko na sha faɗa su waye orientalist mustashriqun to zuwa mustashriqun me yake nufi
wanda suka zo suka karanci abin da ya shafi ilimi na addinin musulunci
ko ba musulunci au ga ni mun shafa dar wannan amma abin da dama ake nufi akwai daga cikin waɗanda yahudawa wasu kristoci da kuma su waɗanda suka fito daga gwamnatoci na mulkin mallaka kasashen da suka yi amfani da mulkin mallaka wajen gudanar da wasu kasashe kamar mu nan Afirka ai da wasu kasashen Larabawa mafi yawa su wa suka mulke mu Turawa ne ko yau musamman Europe Ingila Portugal Germany Faransa wannan su suka fi sauran hannu cikin waɗannan abubuwa to lokacin kafin su zo su yi wannan mulkin mallaka din ai sun turo wakilansu a matsayin shugabannin kamfanoni na gano tattalin arzikin ƙasa haka suka zo wasu kuma da yawa daga cikin su manyan malaman coci ne aka turo su don su zo su binciki ya ƙasa kaza take kuma suka zauna da shugabannin mu a wancan lokaci tun kafin abin nan Bature ya zo ma'ana kafin kai su zo su kafa su kwace mana shugabancin mu misali mu nan a Najeriya daular Shehu Uthman Danfodio tana nan shekaru da yawa kafin Bature yazo kuma ana gudanar da shari'ar musulunci komai duk sarakuna da kuka gani da larabci ake rubuta abubuwa ina itina wata wani abu da ya faru wata rana anan dutse wata shekara da larabawa suka zo daga Madina lokacin da aka yi daura 1997 a lokacin sarkin dutse ya fito mana da wata takarda yake nuna musu ya ba ɗaya daga cikin su ya karanta wasiƙa ce da aka tura daga nan zuwa Sokoto a rubuce na yadda za a yi da wasu bayi a takardan nan larabci ne fasihi ba ajami ba ba kuma Hausa bace yace wannan shine tsarin da da mutanen mu suke bi kafin zuwan Bature da larabci fasihi duk mutane duk wanda yake malamin hakimi zaka samu ya malamin sarki to ya iya larabci zaka duk takardun mu kuma komai da larabci ake rubuta shi to haka suke mu'amala tsakanin su ta office da office to lokacin nan sai aka fara turo irin waɗannan zakokin haka Bahaushe yake ji musu lokacin ko zaki mai jan kunne yawa sai suna zuwa dan su ji me ake yi su zauna da sarakunan su ji yaya ake gudanar da mulki akwai waɗanda suka zauna shekara aru-aru a cikin ƙasar Hausa suna fahimtar me ake gudanarwa to sai su tattara abin da suka samu na ilimi a wannan gun sai su rubuta kuma su aika to gurgudan abin da aka karanta din nan gurgudansa aka turo yadda za a zo a yi mana mulkin mulkin yanzu na shagaya mana akwai wani mutumi ana ce masa John Paddin kun san shi John Paddin yana da shine ya rubuta littafin da babu wanda ya kai shi wajen ba da labarin tarihin Sardauna Sardauna Ahmad Bello yana cime mai littafin ya kai shafi 100 wajen 7 yawa ya rubuta tarihinsa haka nan wani shi ma ya rubuta wani wanda ya taba yin sakatare ga Abubakar Tafawa Balewa shi ma ya yi littafi a kansa The Right Honorable Gentleman sunan littafin kenan yayi tarihin Tafawa Balewa to duk waɗannan mutane su John Paddin bari mu ku labari a kansa tunda ka tsokano a idan can orientalist John Paddin a unguwar Bakin Ruwa a cikin birnin Kano sai da wata 9 bai fita ba yana cikin unguwar duk wani malamin zaure sai da ya je karatu a gunsa ya koyi larabci ya bi littafan mu waɗannan na zaure duk ya karanta su ya iya larabci sosai kuma ya rubuce rubucensa ya yi rubutu akan tarihin Kano har zuwa yanzu duk wanda zai maka rubutu akan tarihin Kano sai ya koma wannan littafin shi John Paddin ya rubuta shi tarihin Kano da rayuwar gidajen karatu duk wani gida na malamai ya karkasa kuma malaman iri kaza iri kaza iri kaza duk zai gaya maka waye asalin gidan da ina aka samu ya akai kaza akai kaza to wata rana ina tuna wata shekara muna Madina ana lokacin da akai wani wata zanga-zanga anan a Kaduna akai kone-kone wace ce wata ƴar jarida This Day da ta yi suka ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko ai kusa an yi zanga-zanga an yi kone-kone to a lokacin nan ya yi rubutu shi John Paddin yana nan yana da website ɗinsa in ka yi googling kamar da ake cewa za ka samu John Paddin P-A-D-E-N to ya je ya rubutu a kan hanyoyin da musulunci ya zo Nigeria da kuma a yanzu duk musulmin Nigeria hanyoyinsu na afkar ɗinsu ma'ana ta ina suke samun tunaninsu musulmin Nigeria ya kasa abun guda 8 ya ce akwai ɗariƙun ya karkasa kowanne ya faɗa akwai ƙadiriyya babban shehunsu shi ne wane kowanne da suna akwai Tijjaniya a Kano gida kaza ne gidan malam Tijjani na 'yan mota gidan kaza gidan kaza gidan kaza duk ya karkasa su sannan ya zo ya zancen Izala shi ma ya ce ga tafiyar Izala ta rabu gida biyu ga wannan har da sunan shugaban kowanne guri yana can fa a Dole America su dama in za su yi wani abu a lokacin nan in wata ƙasa tana so ta yi mu'amala da Najeriya a musulunce to irin waɗannan su ake zuwa a samu sai a ce me kake gani idan muka ce za mu yi kaza su waye kake tsammani a Najeriya za su tayar mana hankali zai faɗi abin kuma bi kulli dukka zai ce a yadda ya karanci mutanen Najeriya mutanen arewa in an yi kaza an yi kaza to kaza ne zai gudana a fahimtar mu na karatunmu da muka zauna da su irinsu ai aka ɗauko lokacin da ake harkar shari'a ɗin nan lokacin da aka ɗauko 1999 aka ɗauko shari'a ta zamfara ɗin nan ake ta abin nan lokacin shugaban kasar wannan lokacin ya kira irin waɗannan mutanen akwai da aka dauko shi da jirgi aka je America aka dauko yazo ya bada shawara ya za a yi a dakatar da wannan harkar shari'ar nan a lokacin nan kafin abin ya yadu ma kowace jiha a daddauka har jihohi 12 ko mutumin shawarar da ya ba wa shugaban kasa a lokacin kamar da Usman ya suke gaya mana cewa in dai yan arewa ne karka yake su akan shari'a bar su da kansu za su zo su batta they are never serious ji kuma in dai sun dauko abu to za su bar shi da kansu za su bar shari'an nan ba za su iya yi ba shikenan da ai kun ga an fara lokacin farkon shugaban kasar da aka fara abin an fara hayaniya to mu ba mu yarda da kaza ba daga ba sai aka ji shinu sai aka ce a to in dai kaza ne to ba ai ba komai kaza shikenan abun kuma haka zai wuce kuma yau din me ake ciki to waɗannan mutanen sun shigo sun fahimce mu sun karanta kuma ba lalle komai ya zama abin da suka faɗa ba haka yake ba akwai abubuwan da suka faɗa wanda yake daidai ne saboda karatun mu ne haka tunanin mu yake to amma kuma wajen abubuwan da suke rubutawa to kafin ka dogara da shi ya kamata ka ƙara bincike to wannan abun sun yi shi ba iya Najeriya wannan na bada misali ne da Najeriya sun yi akan kasashen Larabawa da yawa sun tura za ka ga ba za su tura mutum ba sai mutumin da yake irin kayan kasar ma zai sa da komai wanda suka je kasashen Larabawa lokacin Saudiya kafin ma a sa mata sunan Saudiya da sauransu wanda suka je wani Lawrence shi aka tura shi kuma area da Najdu sunansa Lawrence haka yaje Lawrence al-Arabi ma ake ce masa Lawrence Balarabi ya iya Larabci tsaf duk inda Balarabi zai magana da irin wannan yaren titi na Larabawa duk sai da iya shi ba za ka faɗi wani abu da zai layance masa ba sosai so gurgurdo dai yawa ya dade har ya rubuta abin da ya rubuta kuma a kansa suke amfani a yanzu irin wani orientalist din akwai wani mutumin shi kuma ana ce masa wannan la ilaha illallah yana cikin masu ba da shawara ga Congress na America yana nan da su ba insha Allah kafin ga magana ta zan tuno sunan sa akwai wani babban malami a Madina da shi a kansa ya rubutu PhD din rubutun sa na doctorate a kansa wannan mutumin ya rubuta sai da yaje har jami'ar Princeton a nan yake koyarwa ya zauna da shi suka tattauna ya nemi izinin zai rubuta PhD a kansa yana cikin manyan orientalist da ake wato daukar ra'ayin su a yanzu kuma shine mutumin na farko da ya fara rubuta a risalar sa ta magister wato masters akan firqar da ake cewa albatiniya yan shi a batiniya a rubutu na jami'a a duniya kakaf shi ya fara rubutu a wannan guri da larabci kuma ya rubuta ya rubuce akan daular Turkiya da yawa don haka duk abin da za a zo a ce ya za a yi mu'amala da musulmin duniya wannan mutumin yana cikin masu ba da shawara na ga yadda za a yi kuma wannan shi yana nan da rai ina jin za ka yi shekara 90 suke cewa da wani abu yana nan da ransa kuma da kwakwalwarsa yana fahimtar abubuwa to waɗannan su ake ce ma orientalist wato ƴan ƙasashen yamma da suke zuwa su yi karatu na sharq da larabci dama ana ce musu al-mustashriquna in an ce mustashriq istashraq ay talaba ilm al-sharq sharq shine gabashi ma'ana mutane ƴan yamma da suka nemi zama ƴan gabas ma'ana suka yi karatu irin na gabashin duniya shine orientalist saboda asalin lafazin orient dama da turanci ma'anarsa shine sharq yawa in an ce orient ana nufin gabas orientalist waɗanda suke ƴan gabashi ma'ana ƴan yamma ne amma suke karatu na wato gabashin duniya na fatan mun ji yanzu me ake cewa to su suka rubuta waɗannan irin maganganu wanda kuma hakika sun yi tasiri wajen gaya wa mutane da sa mutane da dora su akan kiyamar sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wani lokaci na taba ba mu labarin har yanzu akwai waɗanda suke wani aiki ga littafan sunna na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisai wasu orientalist irin waɗannan mutum 50 suka yi komiti suka rubuta fihirsa ai mun san fihirsa to me fihirsa yawa index da ake cewa index ko yauwa yanda za a rubuta contents na abu ka san a littafi ana zuwa karshen sa a zo a ce gashi ana ce masa index ko kaza yana shafi kaza to irin wannan sun yi na hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gaba daya daga littafai guda tara suka samu Bukhari da Muslim Tirmidhi Abu Dawud An-Nasa'i da Ibn Majah shi da kenan ko da Musnad nan Imam Ahmad da Sunan Ad-Darimi da kuma Muwatta na Imam Malik littafi tara kenan ko suka tara su gaba daya suka jera su akan suka jera hadisan ba yadda suke a littafan ba suka jera su gurgurdan harafi yawa alphabetically haka alifun ba'un ta'un har zuwa ya duk hadisin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ya fara da alifun sai su sashi a gefen a haka suka tattara suka yi wani dinkeken littafi farkon fitowar sa 7000 riyal aka rika sai da shi yanzu yana nan 120 ma ake sai da shi ya sako kasa sosai har akuliyatul hadith ma kyauta suke ba daliban da suke karatu anan yawa wannan littafin duk hadisin da kake so indai a cikin waɗannan wuraren yake guda tara littafin nan tara ka nemi farkon lafazin kawai kaje zaka same shi zai ce maka yana Bukhari shafi kaza yana Muslim shafi kaza yana Abu Dawud shafi kaza ko kaza haka zasu yi maka kadan zaka samu kuskuren da suka yi kuma su 50 ne suka yi wannan aikin mutum 50 wannan yayi kaza wannan yayi gefe kaza da wani malam Muhammad Fuad Abdul Baqi ya taya su a matsayin sa na malamin hadisi a ciki suka yi wannan abu yanzu yana cikin littafin ba dan kafin lokacin computer a rika samun programs na computer ana binciken hadisai ba da ba wani littafi da ake dogaro da shi wajen binciko hadisan Annabi sallallahu alaihi wasallam a san inda suke irin wannan littafin har su Malam Albani duk shi suke ta amfani da shi su gano inda za a gano inda hadisi yake hatta ma a yi dirasar isnadin sa sun yi irin waɗannan abubuwan da manufar me babban abin da suke so su kai gare shi sai su duba a cikin sahabbai waye yafi yawan riwaya a cikin tabi'ai waye yafi yawan riwaya to sai su yi rubutu kuma a kansa sai su bata shi su ce ai malamin gwamnati ne dama a gurin fada yake zama shi yasa har kamar misali Zuhuri sai suka tarkizi suka mai da hankali kan Abu Huraira da Zuhuri Abu Huraira haka suka suranta shi dama wani mutum ne mai yawan surutu mai yawan shiga gun masu mulki shi yasa nan da nan yanzu zai kinkuro kaza da kaza sai ya faɗa kaga in ka karanta kaga yawan hadisan Abu Huraira sai ka zo kuma ka ji abin da suke faɗa to sai ka samu me sai ka samu kokonto a zuciyarka ka tuhumi shugabannin wannan lokacin khalifofi da sahabbai ka tuhumi Abu Huraira haka nan Zuhuri shi ma aka ce a fadar Banu Umayya anan yake kaza da kaza da kaza wannan abin shine fara darsuwa in shi'a suka sami waɗannan irin maganganu har aka fara su kan sahabbai yanzu jagoran shi'a na Najeriya farkon abin da ya fara fitowa da shi kakaf har yaransa da suke karkashin sa suka yi masa tawaye waɗanda suke Allah ya taimaka suka fahimci wannan abin ba daidai bane me ya fara yi lecture yayi wa mata a cikin lecture sai ya faɗi magana Abu Huraira da Al-Mughira ibn Shu'ba ko su ya taba na ji ta da kunne na daga farko har karshe tun wannan lokacin 94 a lokacin ya taba Abu Huraira sai ya sa masa suna mai hadisin tuwo haka ya faɗa da Hausa eh dama in dai ka bashi tuwo to yanzu zai maka hadisi to daga nan aka fara ji sai a to dama ana cewa tafiyar nan ba ta shi'a ba sai ashe to shine aka fara fufufu shikenan har aka yi tawaye wasu suka rubu da shi suko suka masu tsayawa da shi suka tsaya suka yi har zuwa yau kun ga aikin orientalist ko yadda ya tasiri akai amfani da shi shi a suka samu dama suka yi amfani da shi mun fahimci abu shi yasa dama dole ku mai da hankali duk mai karatu ba kawai dan mutum ya iya larabci shikenan da zakin baki a nemi dalili karka bari ka fita daga khatti daga layi na qur'ani layin hadisan manzo sallallahu alaihi wasallam layin sahabbai kuma manhaji na irin wannan hayaniya da rudani duk demokradiya wata gurguzu da menene karka taba bari ya maka tasiri akan fahimtarka ta addini fahimtar ta addini ita ce asali yawa karka bari a taba waɗannan bayin Allah da Allah ya bamu labari suna aljanna yawa abinda suka yi ko dai zama mana hujjar da zamu amfani ita mu ƙara fahimtar addini in ba haka ba sai a shiga wani wato yanayi daban mun fahimci abin za ka kar a je ga taba su Uthman radiyallahu ta'ala anhu Allah ya kyauta mana to mun fita daga darasin ko ina muke ma mallan kai ne ka tura mu ko kai ka yace wal maqsudu ko yawa ta dan iya gama wannan gufu yace wal maqsudu min hadha al mas'ala tahtaju ila ziyadati tafsil to kafin je mu ci gaba nan akwai na koma min hajjis sunna daga shi abin da na samu malam ibn tamiya ya faɗa dangane da Uthman yana cewa ma fa'alahu Uthmanu abinda Uthman ya aikata wajen shugabancinsa fil mali dangane da dukiya da gudanar da ita yace falahu thalathatu ma'akhidh yana da hanyoyi guda uku da zaka fahimci abu ma'ana fahimta uku tafsiri uku tawili uku da zaka bai wa aikin da Uthman ya aikata yace na farko annahu amilun cewa shi yana cikin ma'aikata na gwamnati wal amilu yastahiqu ma al-ghina shi ko wanda yake mai aiki ne akan abu to yana da yancin a fitar masa albashi daga ciki ko da mawadaci ne kaga ai a wajen raba zakka daga cikin waɗanda ake ba zakka akwai suwa wal amiluna alaiha al-amiluna alaiha suwaye masu karɓo zakka su tattara ta sannan a raba ta duk mutumin da yake aiki irin wannan kuwa an halatta nassin Qur'ani ne cewa za a iya bashi ko da mawadaci ne shi mun fahimci wannan yawa to yace za a iya fassara abinda Uthman yayi akan wannan gefan cewa ya ba yan uwansa da danginsa abu na biyu a anna zawul qurba hum zawu qurbal imami cewa da aka ce falillahi walir rasuli wani zil qurba wajen raba dukiyar nan ta fai'i to za a iya in ka fassara cewa abinda ake nufi da zawul qurba ma'abuta kusanci shine ma'abuta kusanci na shugaba mun gane wannan yawa waye shugaba Uthman a zamanin sa ma'abutan kusanci dangin sa dan haka in ya dauka ya basu bai fita daga Qur'ani ba mun ji abinda mutawili na biyu na uku yace annahum kanu qabilatan kathiratan laysu mithla qabilati Abi Bakr wa Umar Banu Umayya dangin Uthman bin Affan kabila ce mai fadi mai yawa ba irin kabilar Abubakar da Umar bane Abubakar Banu Taymi shi kuma Umar Banu Adiyyin su kuma a cikin Qurayshawa ba su da yawa amma Banu Umayya sun fi yawa a cikin Qurayshawa in za a yi abin da zai ja hankalin su a kwantar da hankalin su cikin musulunci suna da yawan da dole sai an ba da dukiya da yawa mun fahimci abin yawa wannan shine shi yasa shi ya hataju ila i'ta'ihima wala na wa wilayatihima akthara min hajati Abi Bakr wa Umar don haka Uthman yafi buƙatar ya bada dukiya da yawa wajen baiwa ƴan uwansa fiye da wannan wannan Ibn Taymiyyah da ya faɗi wannan sai kuma yace wannan fa duk azancan cewa Uthman yayi abin da ba daidai din bane da kuke gani sai shi alhali mu zo mu duba mu gani waye yayi ba daidai ba to shine biyo kwalkwalo abin zamu zo da insha Allah mu ji ya lissafa ma gaba ɗayan waɗanda Uthman ya baiwa shugabanci a zamaninsa sai gashi cewa mafi yawan su daga Banu Umayya wasu tun daga zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam dan Annabi sallallahu alaihi wasallam daga cikin mafi yawan ma'aikatan da ya fi dauka ya tura su wasu wurare su zama shugabanni Banu Umayya sun fi yawa ba ashe abun ma in maganar fifita Banu Umayya ne a cikin mulki Annabi ne sallallahu alaihi wasallam ya fara haka zamanin Abubakar haka zamanin Umar sai shine har Ibn Taymiyyah yake cewa ka zo kuma a duba a gani lokacin da Aliyu yayi mulki su waye yasa sai gashi su Abdullah ibn Abbas Qutham ibn Abbas Fadl ibn Abbas su waye ƴaƴan su ma wanda suke ahlul baiti ne da yawa daga cikin su ya ba shi ma mulki sai shi ashe kenan in wancan laifi ne wannan laifi ne to mu a gumu duk ba laifi bane dan haka duk ba wanda yayi matsala mun ba ji abin yawa to Allah mu dauke ki za mu zo kansa insha Allah a darasin minhaj sunna to shine sai yake cewa wal maqsudu min hadha yace al mas'ala tahtaju ila ziyadati tafsilin wannan mas'ala tana buƙatar a ƙara mata bayani sosai yace lakinna tanbih ila asli hadhihi al mas'ala haythu ashara shaykh al islam huna yace tanbihin da za a yi zuwa ga asalin wannan mas'ala shine inda ibnu taymiya yayi ishara anan yayi nuni bi qawlihi da yake cewa fi asahi qawlai al ulama a cikin maganganun malamai mafi inganci أن ولي الأمر يتصرف في المال حيث المصلحة الشرعية سواء شو قبن جماعة زي إيهين أبن دشي يغني شيني مصلحة ta shari'a fi ma yuhibbuhu Allah wa rasuluhu cikin abinda Allah yake so da manzansa bi hasabi ijtihadihi gurgudin ijtihadin sa wal qaulul akhar wannan kana fassara mana magana ibnu tamiya yake yace nabiyun kuma anna lahu an yatasarrafa haythu yara huwa yawa yana da dama yayi tasarrufi gurgudin abinda shi yake ganin nan ne inda maslaha take dunar ruju'i li ahli al-ilm ba sai ya zo ya tambayi malamai ba in yace in ya gani a ra'ayinsa abu kaza daidai ne to yayi muddin babu nasin da ya hana wannan yawa nan gwambancin shine kar a aikata haram tunda haram din dama a bayyane take kowa ya san abu kaza kar ai kaza kar ai cin hanci kar ai kaza amma duk abin da babu nassi cewa kada a yi shi to yana da damar a yi shi shine ma'anar abin da ake nufi yawa shin ce illa fi ma fihi amrun sai dai idan akwai umarni a ciki aw wa nahyu ko kuma akwai hani min ada'i zakati wajen bada zakka wa sarfiha da bada ita fi masarifa shar'iyya fi masarifa shar'iyyatin ba masarifin bane fi masarifa shar'iyyatin مصارف دي ابن كي كان وزن المفاعل ممنوع من الصرف نيكو يوا في مصارف شرعيه اما الفيء اما فيء الذي يفيئه الله وان الله مدوكي كي داو متاني شي معناه سكي دوكي يدا سكي سامو باتاله دا ياقي با في الاموال وجن دوكيوي العامه غبا داي نو ده سكي غما غري نا متاني باكي ديا فله ان يجتهد فيها تو يلا دا داما يي استهادي اتكي بحسب ما يرى ورغدان يدا يكي غني فهما قولان لاهل العلم دان هكا har yanzu muna nan a cikin musulunci ake ba a fita ba maganganu ne na malamai in aka samu shugaba yayi wancan daidai in aka samu shugaba yayi wannan me yayi shi ma daidai yawa muna fahimta ko yace wa habbaza muraja'atul mas'ala fi kitabi minhaji ahli sunna yace ina ma dai a koma minhaji sunna ayi muraja'ar wannan mas'ala din faqad basataha wa ajaba an qaulir rafidati wal khawarij fi ta'nihim ala usman wa muawiyah yace a cikin nan ibnu taymiya ya bude abun sosai ya bada amsa ga wato ya bada martani ga rafida shi'a da kuma khawarijawa wajen sukan da suka yi wa usman da kuma muawiya a fit tasarrufi fil mali mim innan kuskure ne a cikin ta yace fit tasarrufi fil mali wajen gudanar da dukiya wa qala har ma yake cewa inna ahli sunnati kai ahli sunna fa lam yat'an ahadun minhum fi uthman li ajli tasarrufihi fil mal duk ahli sunna babu mutumin da ya taba sukan uthman akan yadda ya gudanar da dukiya yawa dan haka in kage kenan wani yayi to ya nuna ba ahli sunna bane shi yau shine yace min jihati muhabatihi wajen fifita li aqaribi fifitawa li aqaribihi ga yan uwansa muhaba shine ka nuna fifiko ga wani ka aje wani yawa wa tawliyatihi ba'd al-wilayati li dhawi rahimihi da kuma bada shugabanci ga wasu daga cikin ma'abota zumuncin sa wato ɗan uwansa na jini da ya ba su wani abu na shugabanci yace li anna hadha raji'un ila takhrijin shar'iyyin domin kuwa wannan abun in ma an yi shi haka to yana komawa dai zuwa ga fassara mai kyau kuma ta shari'a shine takhriji shar'i yawa ma'ana akwai yadda za a iya fidda shi ta hanya mai kyau kuma wannan shine daidai yace wa Uthman ajallu min an yuzanna fihi kai Usman fa yafi karfin sama yake da a ce ayi masa zato mummuna annahu cewa a ce wai annahu yasiru fi zalika wafqa hawahu wai dan bisa son zuciya yake tafiya da wannan mutumin da a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yafi kowa dukiya dukiyarsa ake amfani da ita wajen jihadi har annabi sallallahu alaihi wasallam yace ma darra Usman ma fa'ala ba'da al-yawm ya bada dukiya akai wannan ya bayar akai shirye jihadi lokaci guda tafiyar yakin da za a ce kowa ya kawo gudumawarsa wannan ya kawo nasa wannan ya kawo nasa tafiyar yaki guda Uthman shi kadai ya jahaza shi aka tafi kun fahimci abin yakin Tabuka da wasu yakoki da yawa da dukiyar Uthman akai to wanda yake da wannan irin abin me ne za a zo a ce za a tuhume shi akan cewa dan son zuciya ma yayi wani abu da dukiyar al'umma ai dan dukiyar ta taru ne ko kafin ta taru da tasa ta mallaka sa tasa ta kansa kafin ma ya zama shugaba ita rika ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fa ana yin aikin addini da ita to in lokaci ne wato in mutane suna yin irin wannan hukuncin duk sai su manta wanda suke magana a kansa kawai sai ya zama cewa tsantsan lafi kawai ake so a kalla kuma shi dama wannan yana ga cikin wato wani kurji dake cikin zuciyar mutane da yawa tsakaninsu da masu shugabanci dan adam haka yana da wata kyama ga mai shugabanci sawa'un yayi daidai ko bai daidai ba dan haka sai ga murna ake yi a samu wani tsilaci na wani mai shugabanci ko ba haka muke ba da yawa haka muke to wannan duk yana daga cikin gauran ƴan wadancan abubuwan da suke zama wa mutane a cikin zuciyarsu kai abin da zai amfane ka abin da Allah zai tambaye ka wanda kuma kai kadai za a tashe ka a tambaye ka shi ma ka kyale shi da abin da yake aikatawa in an zalunce ka daga hannunka roki Ubangiji ya dawo maka da haƙinka shikenan yawa Allah ba yake kyauta mana Allah ba mu adalci a zuciyarmu yawa shine suke cewa li ajli ina ne annahu yasiru fi zalika wafqa hawahu yace wa inna ma yasiru fi zalika wafqa lijtihadi shar'i abinda yayi yayi ne gurgudan ijtihadin shari'a alladhi yarahu li kaunihi na'iban yawa wanda yake ganin shi ne daidai saboda kasancewarsa shi ne na'ibi fi hadha almali shi aka dora ya guda ya kula da wannan dukiya na'iban ne ba na'iba fi hadha almali an annabi sallallahu alaihi wasallam domin shi na'ibi ne a madadin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa lahu an yu'tiya wa lahu an yamna yana da dama ya bayar yana da dama ya hana bi hasabi ma yarahu gurgudan abin da ya gani ya dace yi yace fahuma qaulani yace wannan maganganu su ne guda biyu was sahihu ma dhukira huna abin da yake shine ingantacce shine abin da aka ambata huna min anna waliyal amri cewa shugaban al'umma ya tasarrafu fil mali ala wafqi ma yuhibbuhu Allah wa rasuluhu yayi gurgudan abin da Allah yake so manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake so idza taqarrara hadha in wannan ya tabbata fa inna awliya Allah tumkum ya dawo da mu kan darasin mu to waliyan Allah yusafuna ana siffanta su bi annahum mutanazzihuna an fudulil mubahati mutane ne da suke tsarkake kansu daga sauran abin da yake ya halatta mana abin da yake ma ya halatta za ka ga waliyai ba komai suke yi ba suna kyale abin da ya halatta ma domin tsare mutunci mun fahimci wannan yawa yace wa shaykhul islam harrama ala almuslimi an ya'tiya kullu mubahin shaykhul islam ya haramta wa muslimi mana ka karanta littafansa za ka ga yana haramta muslimi ya aikata duk abin da yake dan an ce halal ne kawai ka je kai tai yawa akwai abin da yake za ka tsare wa kanka mutunci kuma kaga wani abun a bai dace da kai ba sai ce sawa'un kana min mubahati nazar ko ta bangaren kallo ne am min mubahati sama'i ko da bangaren ji ne aw mubahati al'amali ko wajen aiki qala yake cewa lil muslimi an ya'mala ba'd al mubahati muslimi yana da dama ya aikata wasu abubuwa da suka halatta gare shi lakin an ya'ti ya kullu mubahin amma a ce duk abin da ya halatta kawai sai kai dan an ce abu ya halatta kawai kai ta aikatawa sai shi duna tanazzuhi ba tare da mutum ya tsarkake kansa an fudulil mubahati yace qala hadha la yajuzu shi a ganin sa wannan ba daidai bane ya kamata mutum inda yana son ya bi matakin zama waliyi ne to sai ya bar wani abin da yake koda halal ne shi mun gane sai shi wa akhadha hadha min zahiri qaulillahi allahu jalla wa ala wa ya dauki wannan ne daga zahirin maganar Allah madauki da yake cewa da yake ga manzon nabihi alaihi salatu wassalam da yake ga manzon sa sallallahu alaihi wasallam yana cewa la tamuddanna aynayka ila ma matta'na bihi azwajan minhum zahratal hayatid dunya linaftinahum fihi wa rizqu rabbika khairun wa abqa suratu taha yawa yace karka mika idaninka ila ma matta'na bihi azwajan minhum zuwa ga abinda muka ji yadda dadi ga wasu bangare nasu azwajan ana nufin ta'ifatan sinfan wani dangi minhum daga cikin su kafirai ma'ana karkar mai da hankalinka kan abin da muka baiwa kafirai na jin dadi kana ta burin ina ma kai ma ka same shi ka kyale kafiri ya ji dadin sa a duniya shi dama iya nan zai ji dadi mun fahimci abin ma'ana kada ka rudu da abin da yake hannunsu sun sami abin nan daula sun sami jin dadi to kada wannan abu ya dame ka ka mai da hankalinka kan ubangijinka sai ce li naftinahum fihi mun yi wannan ne don mujarrabe su cikin wannan abin da muka ba su din ya zama musu fitina wa rizqu rabbika arzikin ubangijinka kuwa khairun shine mafi alheri wa abqa kuma shine yafi wanzuwa baya yankewa dan haka nasa yana nan a lahira ka jira na ubangijinka ka kyale wannan wa zahiru qawlihi haka nan kuma ya dauko wannan shi ibnu shamiya daga fadin Allah madauki da yake cewa azhabtum tayyibatikum fi hayatikum ad-dunya kun tafida abubuwan dadin ku na jin dadin ku da malazzatikum kun tafi da su a rayuwarku ta duniya ma'ana kun ji dadin ku a duniya ya kare yawa wastamta'tum bihakum more da su shi yasa aka ce fal yawma ko yawa tujzauna azabal hun bima kuntum tastakbiruna fil ardi wa bima kuntum tafsukun sai yace fayara dan haka yana gani annat tamattu'a bi fudulil mubahati la yajuzu shi yasa yake ganin idan wato ta wannan ayar ibn jami'a ra'ayinsa shine duk abin da ya wuce iyaka na abin da yake halal ko da halal ne to yace ya bi halatta mutum ya mai da hankalinsa kansa da yawa ba yace wal qawlul akhar dai ra'ayin kuwa ku hakuri kun gaji bari mu tsaya nan gaba kadan yace wal qawlul akhar dai fadin kuma shine li ahli ilmi anna tamattu'a bi fudulil mubahati ja'izu wasu malami suna cewa amfani da abin da yake Allah ya halatta maka ya halatta kai ba komai wa hadha huwa adh-dhahir shine malam salih alishi yace wannan shine zahiri dangane da mutane sai dai gurgurdan kowa kuma wajen alakarsa da Allah mutum ya kiyaye abin da yake akwai zubda mutunci a cikin sa ko ga halal ne mun gane yace li anna qawluhu la tamuddanna hadha lin nabiy alayhi salatu wassalam khassatan wannan la tamuddanna annabi sallallahu alaihi wasallam ake gayawa dan haka ba kowa da kowa ba yawa shi nan kamar yana cewa ibnu taymiya yadda ya fahimto abin ya bude dashi bai kai haka ba yawa can ana magana ne da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace wa hadha yadullu ala takmilihi alayhi salatu wassalam wannan ya nuna cikawar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ga kamalar imanin sa da kamalar takawarsa da kamalar walittakarsa kamalar manzancin sa kamalar ubudiyarsa wa an la yata'arrada ila ma fihi intiqasun ko inqasun li martabatihi al-ulya kada ya aikata abin da yake zai rage masa martabarsa madaukakiya wannan kuma wajibi ne dangane da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma qawluhu amma fadin Allah madauki da yake cewa azhabtum tayyibatikum fi hayatikum ad-dunya yace fahiya fil kuffari an azancan kafire ne in ka duba siyakin ayar naka ba zancan musulmi bane aka ce abin da yake mai dadi ma ya halatta a duniya ka bar shi ba haka ake nufi ba mun fahimci abin yawa to shine sai yake cewa walaysat fil muslimin ba dangane da musulmi wannan aya take ba to a tsaya nan to gaskiya in muka karasa zai fi in muka dawo ba mu wannan maganar da ta'liqin da sharhi akan wannan mawdu'in an gama da shi sai mu shiga sabon fasali ummatu muhammadin fi hadzalim wal muqtasid mun gane yau da to mu hakuri shi yasa kuga ina ta saurin fasarawa kawai ake bayanin mu kyale inda har an gane sai sifa awliya ullahi dan haka su waliyan Allah yatanazzahuna an fudulil mubahati suna tsaftace kansu daga abubuwan guntun an ce fuduli guntu kenan guntun abubuwan da suke mubah wato abubuwan da suka halatta walaysa kullu mubahin ya'tunahu su waliyai ba duk wani abin da aka ce halal ma suke aikatawa ba kaga mu yanzu akwai abubuwa da dama wanda haram ne ma da nassi akan su amma kokawa muke yi malamai su halatta mana ko ba haka bane to akramakallahu yanzu in aka ce kaza fa in aka ce kaza sai kai tabewa mai fatawa wasu hanyoyi dai da zai ce to ba komai haka muke ko ba haka bane gashi abu kurukuru ya haramta amma sai a tarbuto to in aka yi gazafa kamar wanda suke cewa mai mafarkin nan ko waya mafarki yana kan raƙumi za ka ce wutar za ka sai ce sai na sauko ƙasa ƙasa sai to Allah ya kyauta to amma za ka su waliyan Allah abin da yake halal ma barinsa suke yi saboda kasu faɗa abin da yake bai halatta ba sai ce bal hunaka mubahatun la tunasibuhum akwai abubuwan da suke halal ne amma basu dace da su ba walau kanat mubahatin fi shar'i ko da sun zama cewa sun halatta a shar'ance walakin tunasibu ghayrahum min almuslimin amma sun dace dai da sauran musulmi wanda ba su ba fal awliya'u yatanazzahuna an kathirin min almubahati ina san maimaitawa dai su waliyai suna barin abin da yake ma mubahi imma min jihatil wara'i ko dan saboda tsantsene wa imma min jihati tarki khawarimil muru'a ko kuma ta bangaren barin abin da ke zubda mutunci khawarimul muru'a jam'i ne na kharim kharim abin da ke ruguza abu al muru'a kuma shine mutunci yawa muru'a da larabci da hausa duk ma'anar ta daya an samu muru'a ne daga mar'u al mar'u ba shine mutum ba al muru'atu zaman ka na mutum mutuntaka yawa kaga ashe dan adam yana da wata kamala a kashin kansa ko ba ta bangaren shari'a ba to a ganshi a matsayin mutum shi ma wannan wani abu ne shine ake cewa mutunci inji ba haushi awwa so sai yake cewa wa imma min jihati ashiya'a qad yara hal waliyyu la tunasibuhu ko kuma ta bangaren wasu abubuwa dai wanda shi waliyin yake ganin cewa basu dace da shi ba yace misaluhu misali matalan yace kafaratul mizahi yawan yin wasa irin na baki mizahi kenan mutum yana yawan wasa da mutane da tsokana haka ai muna da yawan yin irin wannan abu ko yawa yace zaka ga ba za ga waliyai suna wannan ba mutane suke kusa da Allah sosai ba za ga suna yawan yi ba wadhahik da kuma wato yawan dariya nan kukula kafara aka ce ba asalin yin abun ba yawaitawa yawa karka yawaita yau haka nan yawan dariya ba za ka ga mutumin da yake wali ne yana taka kafa ana kekke cewa yawa haka za ka cewa bai dace ba haka bai dace da mutuncinsa da darajarsa ba amma dai zai dariya irin dariyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mun san dariya ta kasu kashi uku akwai alqahqahatu sunanta kenan akwai adh-dhahiku akwai kuma at-tabassumu yawa al-qahqahatu ita ce kekkecewa da dariya ka kyalkece da dariya har da buga kafa ko kuma ana tafa cinya wannan shine kyalkecewa wannan annabawa da waliyai ba za ka same su suna wannan ba ad-dhahiku ita ce mutum yayi dariya amma babu sauci yawa wancan qahqaha ban gama fadan ma'anarta ba qahqaha ita ce dariyar da za a kyalkece har wani ya ji sautin ta daga gunka mun gane wannan ita ce qahqaha dhahik kuma shine kai dariya amma kai kadai zaka ji ba wanda zai ji sautin ta sannan hakorinka ne kawai zai bayyana sannan kai ka ji amma wani na kusa da kai ma bai ji ba tabassum kuma shine wanda za a yi hakori ya bayyana amma babu sauti la kai ka ji la wani ya ji mun gane shine ake cewa murmushi yawa in ka dan yake haka baki aka ga hakware sunansa murmushi in babu sauti murmushi kai in kuma da sauti sunansa dhahik in kai kadai ka ji in kuma wani ya ji sunansa qahqaha mun gane wannan yawa to shine sai yake cewa wa kasaratu dhahiki da yawan dariya bi an yaghliba hadha ala almar'i a ce mutum ya bari wannan abun ya rinjaye shi har ma mutane su gane shi da cewa wannan mai yawan mizahi ne wannan mai yawan wasa ne ai ka san akwai mutanen da duk inda aka zauna su sai sun kawo wani wasa haka a ciki da wurgi sai an yi tsokane-tsokane sai kai fa an san ka har ma sai ga idan ana magana daga an cewa ne faɗa to sai a ce to ku mai da hankali da gaske yake dai ko da wasa saboda me wannan abin yayi galaba akan halayensa a kullun sai an gan shi tare da shi to shine sai yake cewa wa in kana mubaha nan haka ne ko yace wa in kana mubahan duk da cewa waɗannan abubuwa asalin su sun halatta ya halatta kai dariya ya halatta kai mizahi annabi sallallahu alaihi wasallam yana mizahi yana yin irin wannan wasan da sahabbansa shi kuma mizahi yana daga cikin abubuwan da shugaba kan ja mutum da shi za ka ga shugabanni da yawa sukan yi irin wannan yawa amma kada yayi yawa har ya zama kuma a koyaushe ba a san ka ma da wato tsayawa da tsikewa ba yawa ya zama kana da tsikewar ka tsam wani lokacin kuma kana yi saboda amfanin da wannan abin zai shiga cikin zuciyar mutum akwai mutanen da suke da ɗan rauni-rauni wajen tunani da in kai musu irin wannan wasan za su je eh kana son su to shikenan ko da ba ma rauni bane dai kowanne irin mutum ne kai masa irin dan wannan wasan to zai ji daɗi yau to amma kada ya zama cewa a koyaushe ake yin irin wannan a wasa din mu sauri mu karasa yace idza lam yakun yantiqu bi kadhibin in ya zama ba furucin ƙarya yayi ba duk abin da zaka yi na mizahi to kar ai ƙarya a ciki to nan kuma yawa wa ashbahi hadha yace da makamancin waɗannan abubuwa lakin awliyaullahi sai dai su awliyaullahi fi qulubihim a cikin zukatansu fa ijlalullahi ko ya suna ma'ana abin da ke cikin zukatansu fi ijlalullahi wa khashyatuhu akwai tsoron Allah da girmama shi da tsoron sa war raghbatu fi ma indahu da kuma kwadayin abin da ke wurin Allah subhanahu wa ta'ala ina ga fa'un dinnan ba ita yawa fi qulubihim ijlalullahi kamata eh a cikin zukatansu akwai girmama Allah da kuma tsoron sa war raghba fi ma indahu ma yaj'alu akwai abin da zai sanya la yukthiruna min hadha ba sa yawaita wannan ma'ana saboda tsoron Allah su da girmama Allah ba su da lokacin da za su yi ta wani wargi a ce kullum a cikin wargi suke yawa ba sa yawaitawa wa innama in fa'alu to in da su ko da sun aikata fa yakunu min jihati listinbati alwaridi anhu alayhi salatu wassalam suna aikatawa ne saboda dai an yi istinbatin cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ma yakan yi kaza nan kuma yana da muhimmanci mutum ya gane kada mutum ya ce a shi rayuwarsa gaba daya ba zai yi irin wannan dan wasa da mutane wani lokaci ko ya dariya ba wai har abada shi ba dariya to shi kuma wannan ya saba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko ba haka ba yace shi yafi kowa kamala shi ba za a ga wasansa ba a'a annabi sallallahu alaihi wasallam yakan yi wasa da sahabbansa wasa kun fahimci abin da yake nufi wasa yawa irin wannan dai na baki zaka tsokani wannan yaya kai gidan yau ya kaza irin yaya ango ya irin wannan misali kaga annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da Abdurrahman bin Auf ya aure yace me in wace bazawara ce ko abin nan ko budurwa yace bazawara yace me yasa baka aure budurwa ba kai wasa da ita wasa kaga wannan wani abu ne shi ma na mizahi na wasa ko ba haka ba yawa to irin waɗannan annabi sallallahu alaihi wasallam yana yin su amma ba sa yin yawa kuma kada mutum ya zo yanzu a zamanin yanzu ya zo ce shi kamala ita ce wai shi ba ruwansa da irin waɗannan shi waliyi ne ba zai dariya ba a'a babu waliyin da ya kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma yakan yi dariya yakan yi irin wannan wasan amma kuma lokaci lokaci yawa to shine sai yake cewa لانه كو فيضحكون يشي وهذا اصل هكا ني وهذا اصل في ان الاولياء wannan shine asali cikin cewa su waliyai fi ma yaf'aluna cikin abin da suke aikatawa min fudulil mubahati na guntun abubuwa da suka halatta yutabi'una an-nabiyya su masu bin annabi ne sallallahu alaihi wasallama fi usuli ma fa'ala cikin asalin abin da ya aikata fayadhakuna ba'dan min al-waqti sai dariya wani lokaci li'annahu dhahika alaihi salatu wassalam wa tabassama domin ku annabi sallallahu alaihi wasallama ya taba inda yakan yi dariya kuma yakan yi murmushi kaga ni ashe kenan komai suka yi su masu bi ne ga Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wannan kuma shine kamalar walittaka yawa kar ka tsallake ka wuce annabi kai abinda annabi sallallahu alaihi wasallama yake wa yaf'aluna ba'd al-ashiya'i allati fiha tarwihu kuma suna ma kuma aikata wani abu da yake akwai wato tarwihi tarwihi shine ka tafi da damuwa yawa ka dan huta ka dan more sukan yi aikin wannan abubuwa din a bima la yakunu qadihan da abin da yake ba zai zama mai zubda mutuncin su ba dan abin da zaka yi na motsa jiki shi ma karka haramta wa kanka annabi sallallahu alaihi wasallam ba ya gudu tare da Aisha ba misali kaga inda waɗannan irin abubuwan yanzu in wani ne matarsa ta zo ya dawo kuma yana zaune ya gama cin abinci da komai da dan lokaci sai matar ta ce to mu dan dana ka zamana kaji wani ya ce wai tap ko a ce misali tashi mu dan yi gudu a ga waye ya fi dan iya tserewa kai yanzu da Allah me zaka ce wani sai ce ki da Allah bane ba na san rashin kunya tare da cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi wannan abin tare da Aisha manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam fa ya dauki Aisha saboda ba ta da tsawon da yawa mutanen Habasha suna wasa a bakin masallaci tace tana so ta gani rawa wasan rawa irin na al'ada na mutanen Habasha shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ya tsaya ya leko yana kallo tana kallo har ta dafa kansa tana kallo ta leka tana gani kuma ta gansu suna yi har ya saura sai da ta tambaye ta kin gaji ya ishe ki tace a'a bai isa ba ita ba dan komai ba kawai sai take ta nuna matsayinta a gun sauran matan cewa ga ta ta dafa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta tsaya tana morewa shi kuma saboda ya dadada mata rai yayi hakuri sallallahu alaihi wasallam wallahi da zamu dauki halin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba zamu samu tashi hankali ba ku duba ku ga lokacin da yana sallah ku yi hakuri yana sallah fa Husaini ko Hassan ɗaya daga cikin su yazo ya hau kansa yana sujada goshinsa yana ƙasa shi kuma suna yara ƙanana suka zo suka hau kansa suka yi rawa wani ya hau kai yana ji kamar doki ya hau kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsawaita sujadan nan ya dade mutane suna ta sujada sai da Husaini ya sauka sannan sai ya zauna ya dago daga sujadan nan da aka yi sallama yau mutane bayani yace yaron yace inaji dana ne ya samu abun hawa yana jin dadin sa bana so in hana shi ku duba ku gani kuma sallah ce fa wannan yanzu in ba kai ne misali limanci shi ma sai ai ta surutu an kawo mana yara suna yi mana rashin kunya a masallaci kaza da kaza shi yasa idan Allah yana da kyau mu daina kyamar yara a masallaci ba daidai bane wallahi mu yi hakuri shi yaro wannan rigimar da zai da tsokane-tsokanen ɗabi'arsa ce duk inda zaka hana shi ka takura masa rayuwarsa amma in za su yi wata fitina ko su sa wuta a wani wuri ko fitila ta faɗo ta ƙone wuri ko wani abu da ya faru a fasa gilas sai a hana wannan yawa amma kawai ku riƙa razana yara daga kaga yaro kai fita ka ba mu wuri sai ya zama cewa yaro yana tsoron masallaci kuma sai ya tashi tarbiyyarsa baya sha'awar ya zo masallaci gaba ɗaya haka malam Usaimin yake faɗa yace in ba ku bar su sun zo ba to za su tafi kuma su je gun wasu su sa su a wata hanyar da ba ta masallacin ba ku yi haƙuri da su zo su zauna kawai inda za ku hana bayan liman direct inda za a iya istikhlafin su shine amma da sahun gaban da gefe da mai kar a ce za a hana mutum in ya riga haka Usaimin yake faɗa in yaro karamin ya riga zuwa sahun gaba to kar a ce za a kore shi a hana shi a ce ya koma amma bayan liman shine dama a sa wanda tabbas zai iya tsayawa a bayan liman saboda liman zai iya jawo mutum kar a jawo yawon karami sallah ta ɓaci mun fahimci abin ko amma a ce kawai ana ta kore su ko ina ba a so a ga yaro gaskiya ba daidai bane kuma ba ya taimaka musu a wajen tarbiyya to da Allah mu yi hakuri mu karasa wannan sai ke cewa إنني لأنه ضحك عليه الصلاة والسلام تبسم ويفعلون بعض الأشياء التي فيها ترويح بما لا يكون قادحا وأشباه ذلك biniyati liqtida'i da niyyar koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa niyyatil amal da kuma niyyar yin aiki yace wa hadha fi ba'dil mubahati ma kul ma fi kullil mubahat yace wannan a cikin wasu abubuwan da ya halatta ba a cikin kowanne da kowanne ba yawa yace wal waliyu shi ko waliyi la budda an yakuna ba la yamuddu bani la budda ne la budda an yakuna mutanazzihan lalle ya zama cewa yana tsarkake kansa an fudulil mubahati daga abubuwan da suke sun koda sun halatta abinda zai iya zubar masa mutunci amman waliyu amma shi waliyi la yatasawwaru fihi min haythu alwaqi ta bangaren waqi'i ba a tasawuri ba a tsammani ba a imagining an ya'ti ya kullu mubahin a ce duk wani abu ma dama mubahi ya aikata akwai abubuwan da koda mubahi ne zai bar shi yawa gurgudu balil waliyu min haythu alwaqi kai waliyi ma a haqiqani wa min haythu dalalatu al'amal ta bangaren kuma abinda aiki ke nuna a aikata al'awako wa min haythu dalalatu al'amal al'awwal alayhi ta bangaren wato aiki na farko akan sa ma aikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annahu la budda an yakuna mutanazzihan an mubahatin ba ala bane an mubahatin kathiratin wato ya zama cewa yana tsarkake kansa daga abubuwan da suke mubahi ne da yawa li asbabin saboda wasu sabubba duk abinda musamman in ya zama cewa wuri ne da shi ake koyi da shi yanzu misali wanda zai ce ya zo ya motsa jiki misali kaga babban malami a ce ya shiga cikin yan bal ana yi da shi misali ai kaga ba dadi za a ga mutunci ya zuba yawa ce ya limami kaza gashi kuma ana yin kaza da shi yo wannan ya kamata wani abun ko za ka je ka yi misali kai ya halatta a cikin gidanka za ku kai da iyalinka to kar ka fito waje kai mun fahimci wannan wannan kuma ba maganar riya bace magana ce cewa kai ana koyi da kai in aka ganka a wani abu to sai a ji haka ba dadi ko da abun nan ya halatta mun fahimci amma yawa to Allah madauki ya kara mana fahimta sai mu hakuri mu tsaya nan awa 1 da rabi wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilayk.